Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 4 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin mutuwar mutane 4 a jihar Kebbi baya ga gidaje da dama da ya lalata. Kamar kowace ranar Litini da hantsi, yau ma muna tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Ilikaya ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ake sa ran shugaban ƙasa Rashid Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a ƙoƙarin da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na sake farfado da yarjejeniyar da za ta amince a fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. Ganawar da za a yi a Sochi ta biyo bayan tattaunawa ne tsakanin ministan harkokin wajen Rasha da na Turkiyya a makon jiya, bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ya ba Turkiyya jerin bukatun Rasha domin sake kokarin da ake yi game da fitar da hatsi a kogin Bahar Aswad. A watan Yuli ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi korafin cewa ba a mutunta wata yarjejeniya da aka yi a lokaci guda ba, da ta yi alkawarin cire duk wani tasgaro ga fita da abinci da takin zamani daga Rasha. A yau Litinin, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata kananan jiragen ruwan Ukraine masu tsananin gudu guda 4 a wani bangaren arewa maso yamma na kogin Bahar Aswad. A wani sakon takwato kafar Telegram, ma'aikatar ta Rasha ta ce jiragen ruwan na dauke ne da dakarun Ukraine akan hanyarsu da suka dosa zuwa gabar ruwan Crimea. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta 3 a jere, suna kira ga ƙasar Faransa wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga ƙasar, kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulkin a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa, Faransa ki fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika yi a wurare daban-daban na zanga-zangar abin nan yamai tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A ranar Juma'a, jagororin mulkin sojin na Nijin sun rika jefawa Faransa kausasan maganganu, inda suka zarge ta da tsuma baki cikin abin da bai shafe ta ba da goyon bayan harbararren shugaban ƙasar. Don a lokacin ne dubban mutane suka rika shiga zanga-zangar a wani tatali-tali da ke kusa da cibiyar sojojin ƙasar ta Nijar, inda sojojin Faransa suke da sansani. Dangantaka ta yi tsami ne tsakanin Faransa wanda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka kuma abokin tafiyar ta a yakin da take yi da masu ikirarin jihadi, sakamakon yadda Faransa ta tsaya a bayan hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. A ranar 3 ga watan Agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewa daga yarjejeniyar hulɗar soji da Faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a ƙasar ta Nijar. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni 2 a gidan kasu a matsayin wani bangare na ɗaurin shekaru 3 bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Rasiyan ya shaida wa mujallar da ake bugawa a kullum ta Ham Milhan cewa a ƙarƙashin hukuncin, Najin Bakreni da Elnaz Muhammadi za su yi zaman kashe 1-4 na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Lauyan nasu ya kara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru 5 ƙarƙashin tsarin je gyara halinka, inda a tsakani za a buƙace su da ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu ficewa daga ƙasar. Raisiyan dai bai ƙara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka ƙara game da hukuncin, bai kuma bayar da wani cikakken bayani kan laifin da suka aikata ba. Tun a watan Satumbar shekara ta 2022 ne aka ɗaura 'yar uwar Muhammadi Elahi wadda take aiki da jaridar ta Ham Milhan bayan da ta bada rahoto kan jana'izar Mahsa Amini mai shekara 22 da ta mutu a hannun 'yan sanda. Mutuwar Mahsa Amini, 'yar kabilar Kurdawar Iran, a ranar 16 ga watan Satumba shekara ta 2022 ta afku ne bayan da 'yan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sa fitara ta tsarin musulunci a ƙasar, lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a faɗin ƙasar.
To a gaida Hawwa Sharif, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu jihar Kebbi, Najeriya, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya halaka mutane hudu baya ga gidaje da dama da ya kuma lalata. Muhammad Nasir, gare ka.
Duk da yake an so ma samun ruwan sama a daminar wannan shekara makare a wasu jihohin arewacin Najeriya, bayan da ruwan suka sauka, jama'ar wasu yankuna sun so ma yin hasara. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da masu hasashen yanayi ke nuna ana samun ruwa masu ƙarfi da yawa wasu lokuta, har ma da kaiwa ga samun ambaliya. Hakan ya soma nunawa a fili a wannan shekara, domin wasu ruwan sama da aka yi masu ƙarfi da yawa sun yi sanadin mutuwar mutane hudu da kuma ruguza gidaje masu tarin yawa a garin Ɗakin Gari da ke ƙaramar kuma mulkin Suru a jihar ta Kebbi. Wani mutumin garin, Aminu Umar Ɗakin Gari, ya ce an jima ba a samu ganin irin waɗannan ruwan sama masu ƙarfi ba da yawa a yankin.
Ruwan sun taso ne daga ruwan sama da kuma ruwan daji wanda ke fitowa daga daji, wanda hanya su ce su biyo ta nan cikin gari su sake komawa daji. So ruwan sai kasance sun zo da ƙarfin tsaya sosai. Duk wata magudanar ruwa, tsohon magudanar ruwa da ka sani, ba inda bata bude ba. Ruwa sun shiga gidajen mutane, wayansu mutane sanadiyar haka nan, wasu wani dattijo a gina ta faɗa mishi Allah ya karbi abin shi, an sake samun wasu mutum biyu su ma ɗayan wajen ceton wani yaro shi ma ya samu rayuwar shi da salwanta. Sannan an samu ɗayan shi ma dai sanadiyar ruwan ya rasu, sannan wani almajiri mutum hudu kenan wayanda Allah ya karbi rayuwarsu sanadiyar wannan ainihin barnar ruwa da aka samu a garin Ɗakin Gari.
Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Suru Ɗakin Gari, Faruku Abubakar mai Sudan, ya ce wannan imtila'i ne kuma mahukunta na kan kai ɗauki ga waɗanda lamarin ya shafa.
Yanzu dai halin da ake ciki, ana ƙoƙarin yin taimako din, saboda mutanen gari sun iya abin da suke iya yi wajen ƙoƙarin kubutar da wasu waɗanda sun shiga cikin damuwa. Akwai chairman na local government da kuma sauran waɗanda suke hakimai na wurin sun tafi su duduba abubuwan da kuma da yanayin da mutane suke.
To sai dai a cewar Aminu Ɗakin Gari, wannan matsalar ba sabuwa ba ce, kuma in ba a yi wani abu cikin hanzari ba, ruwa za su iya tayar da garin na Ɗakin Gari baki daya.
Saboda akwai wuraren magudanar inda ruwa ke bi, waɗanda suke magudanan ruwa na waɗanda matukar ba magance waɗannan matsalolin ba, ba a yi su ba, to gaskiya ruwa na iya tada Ɗakin Gari koyaushe. Saboda gaskiya an sha samun waɗannan matsalolin ruwa, shi da haka muna neman alfarma wurin gwamnati.
Shi kuwa ɗan majalisar ya ce ana kan ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsalar da ke kawo ambaliya a garin.
Ana ɗaukar matakai, shekarun baya an ɗauki matakai, ai magudanan ruwa manya-manya waɗanda ake tsammanin kamar an gama da wannan matsalar, a gonatance an yi rututi manya-manya waɗanda ake tsammanin sun yi wannan. To amma kaga da yake abu ne na natural, ba za ka iya cewa lokaci guda gama an gama da alamari ba, sai dai in kaga ina damana ta zo irin wannan abu bai faru ba, sannan ka tabbata da cewa wannan abu an kai ƙarshe.
Ko a farkon daminar wannan shekara, wato wata biyu da suka gabata, an samu iskar hadari wanda ya sanadin ruguzawa da kuma tayar da rufin gidaje kimanin 200 a garin Zauro. Haka ma duk a lokacin an samu mutuwar mutane uku sanadiyar tsawa a garin Alenkwara da ke gundumar Lailaba a ƙaramar hukumar mulkin Argungu. Bisa ga yadda hukumar kula da hasashen yanayi ke yin hasashe a kan yanayin da ke zuwa, musamman a lokacin damina, ya amfani da bayanan da hukumar ke bayarwa tare da ɗaukar matakan kariya kan iya taimakawa wajen kawo sauƙi idan matsala ta zo. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma ga Hawwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba masu hannu, suna bayyana damuwarsu akan mutumin da ya ƙirƙiro tsarin samar da ƙananan basussuka domin sana'o'i, ya kuma samu lambar yabo ta Nobel, Muhammad Yusuf, a matsayin wani katsalanda daga waje da ba a buƙatar shi. Wasiƙa ta yi allawa dai da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus, inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu. Shugabannin duniyar da suka wato da suke kiran kawo ƙarshen musgunawa Muhammad Yunus din sun haɗa da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon sakatariyar gwamnatin Amurka Hillary Clinton da tsohon sakatariyar janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da fitattu a ɓangaren shakatawa, zaɓaɓɓun jama'ai, 'yan kasuwa da shugabannin ƙungiyoyin farar hula da sauransu. Wasiƙar da aka aike ta zuwa ga Prime Minister Sheikh Hasina an buga ta a Majalisar New York Times ranar Alhamis a cikakken shafi guda, inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokuraɗiyya da haƙƙin ɗan adam a Bangladesh a lokacin da babban zaben ƙasar ke tafi a watan Janairu. Wata cibiyar lafiya da ke Khartoum babban birnin ƙasar Sudan ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutum biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutane 20 a garin da ke yankin kudanci. Mazauna babban birnin da ya ƙi kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya Lahadi garin ya sake gamuwa da ƙarar harharar makaman atilare da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaƙi tsakanin su jin kasar da dakarun katta kwana. Wata sanarwar ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwabtaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar Asabar kimanin farar hula 20 ne suka rasa ransu. Kwamitin na daga cikin kungiyoyin sa kai da kan shirya zanga-zanga mara baya ga samar da demokuraɗiyya wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yakin ya dutsa da su. Wata sanarwar da suka fitar ta wato tun da farko ta bayyana cewa daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su a baya-bayan nan hada yara kanana biyu suka kuma yi gargadin cewa akwai waɗanda lamarin ya shafa waɗanda ba a lissafo da su ba saboda gawawwakin su sun yi wato sun yi mummunan fita kamannin su sakamakon kuna da suka yi.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. Tuna baya yanzu kuma ga Nasir Adamu Ilkaya da shiri na gaba.
Zauren matasa. Barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke kawo muku abubuwan da suke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Ɗan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankwa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka yi bayani, matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta riga ta kankama, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin ƙuncin rayuwa. Ra'ayin matasa na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su riƙa samu suna yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Isa El Usman na bayani ne kan matsayin rashin jami'an tsaro a yankin da suke tunanin ko jami'an sun ƙaura ne zuwa wani waje. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai, wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. Yanzu mu zai da nake maka police station tamu ta dan Umaru, division din babu plate din yan sanda, babu abin ga na Najeriya, gaba ɗaya sun ɗe da komai, har yanzu babu wani wanda anka kawo a wurin. Gaskiya babu jami'an tsaro.
A to me ya faru? Jami'an tsaron ne suka kaura, ina suka koma to?
To jami'an tsaron nan gaskiya mun ba mu san inda suka koma ba, amma dai muna tunanin kamar ko suna da ne, ko ko dai sun koma birnin Kebbi ne, ko sun koma hidda kwata ne lokal government da riba, ba mu sani da gaskiya. Amma dai ga yanzu babu jami'an tsaro gaskiya. Dama yan sanda ne an kawo ne, kuma sun ka cere sun ka bamu.
Yahuza Gado ko da yake Isa ya ce suka tsere, a suka tafi ne. Ai ba tserewa suka yi ba, suka ai ba a ce jami'in tsaro ya tsere, ai ba magana. Yahuza Gado, duba mana shin yan siyasa me suke faɗa? Na san lokacin campaign a kan ce ga abin da za a yi in an tafi majalisa ko shugaban, ko da yake ba a ma zaɓen ƙananan hukumomi kan ba a ɗaukansu da wani muhimmanci ma yanzu, amma daga zaɓen 'yan majalisa, gwamna da sauransu me ake faɗa?
To gaskiya Malam Nasiru, gaskiya garinmu yana bada kokari sosai akan bangaren 'yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla, amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu. Domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka, har garinmu ya zo nan ɗan Umaru da sauran jami'an tsaro, ya yi mana alƙawalin za a turo mana jami'an tsaro, amma har yanzu dai ba mu samu ganin su ba tukunna. Allah bai hukunta sun zo ba tukunna.
Tsohon gwamna Atiku Bagudu kenan.
Yawa, ya zo ɗan Umaru da kanshi nan makarantar bokon da ya gama dai ko kadan gari bai laɓewa, to ya fa an gyara ta kan. To amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron, ta yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lafiya malaman asibitin mu, to sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida, su ne suke kulawa da mu. Amma dai ba dai wani wanda zai fito daga ɓangaren ko wasa guba ko kuma riɓa, a'a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan, suna tare da mu haka, to su ne suke ɗan kula da mu. Amma dai ba dai wani a ce ya zo ba nema magana jami'in tsaro, babu.
Isa Babangida, ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke Bena, can lafiya ƙalau ko kuma iya kawai yankin ɗan Umaru ne ke da wannan matsalar?
Wannan matsala Malam Nasir ya ɗan mutu da bane, yana da gaskiya kamar da shi Umar ne maka bayani, ya shahi dukkan waɗanda yankuna da ka jagaya maka irin bangaren su Ayu da su bangaren Mairai da kuma nan ɗan Umaru da kuma wanda suke bangaren sun kurku shaga ɗin kaɓurku, saboda duk mun goda da damfara ne dukkansu waɗanda da ka laga maka nan. Kuma bangaren kasuwanci da ke magana, gaskiya komi ya yi ƙasa, komi yadda muka san muna fitar da kayan gona harko, gaskiya yanzu kan abin ya gagara haka ba. Kowa yanzu bukata shi dai ya samu abin da ya cima cikin shi.
Wato ba maganar a tara a ajiye, ko ma akwai tun da amfanin gona akwai kamar wake da ake ajiyewa saboda in wani abu ya taso a sayar a yi biyan bukatun yau da kullum.
Eh, kwarai. To wannan kan mana su babu wannan, saboda manyan gonaki mu duka ɓarayin da sun hana mu je mu aikin su, ba mu samun damar mu je mu aikin su. Dole nan bakin gari ne mai babba gona ya dan yanka mu wani ya ce ɗan ci masu abin da ya ci, haka muke. Sai dai mu kama juna mu ɗan kuyi sai ka gyara ka samu abin da ka ci, amma nesa kan ya gaya mu zuwa. In mun je nesa gaskiya ka ji na gaya maka cewa lallai da dare ko dai ka dawo din ko kuma a san idan dai kana da ba ko kuma a dawo da kai an dauko an halbe ka
Muhammad Bara'u me kuke tunani in an sace mutanen nan ina yake kai su ne
to gaskiya dusan da muke ganin in duk suka dauka to zan fara ne suke dajin su double dajin shine nan wanda yake a arewacin mu kuma nan ne wanda yake daji sun kuru duk wanda a dauka ka jadu kishi to in za a karbo shi dajin zamfara za a rusu shi
wato dajin zamfara shi yafi zama gagarumi ko su mai surkukin daji inda za a iya buya
wannan dajin shi wato babu wanda yake ya kai daga shi sai kuma dajin birnin gwari to amma dai aksari munan wanda yafi dama mu dajin zamfara kuma a cikin shi wannan suke wanda ke in za su fito cikin shi za su fito cikin shi za su koma in su sun dauka cikin za su shi son kai wato a matsalolin halin suka samu can abin da ma suka dauko idan ma ka samu dan wurin da ka zo ka dan noma to suka zo lokaci yayi Allah ya kai ka gabara wallahi idan ka zo ka tara amfanin gonanka sai su kunna mishi wuta an koro ka ba samu sa'a kai aka kashi ba sai su kunna mu abin wuta
mun ya zama ya wuce ki dun mugunta ce amma wannan ai ya koma zalunci ma ai ya koma rikin kan ya kamata
tun da ai ya wuce zalunci da mutunci da zan aka dauki rawa me rage wannan zalunci ya rage idan aka zo neman ka ka samu Allah ya tsare kai ba a samu sa'a ka ba to in an su amfanin gonin ka sai su kunna mishi wuta kin suna tuno dabbobin su ci to sun haga cewa a kai wannan da shi dabbobin su ba su ce abubuwan nan ba sai suna bi saboda wani bi takai da dan zaka je ka dauko ka samu dan abinci ka kullo gabu ka yo gida to sai sun hakka mu kunna mashi wuta balantana ka je da ranka dauko
to wato da dare ba matsala dai ana iya shiga dajin babu barazana sosai
a ba matsala bane shahada ne ni kaga kamar ya tafi saboda baya ganin ka ba ha ganin shi kai ma duka dai za a kama dinne
lalubi ne lalubi cikin duhu kenan
yawa sai ka bi kai saboda ka san inda za ka zaka bi a in ka bi to kuraje an doka ba a hangenka saboda duhu ne sai dai su ma su yi a kwatance in Allah ba sa'a suka halba sun sami ka to ba sami ka ba ba su yi ganka ba amma da ranka suna ai hangenka ko da kilomita ɗaya suna hangenka
Umar Yakubu ba mu shawara ya za a yi a samu maslahar wannan al'amarin ne
to mallan nasu gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku yan jarida akalla shine dan Allah irin waɗannan program din ba mu kadai ba da zamanin kowane lokaci akai ana bi saboda ana tuntubar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama in an yi wannan program din ya zama an sa shi ga kafafen yaɗa labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shi ne za su iya jin irin hukumar da mutane suke zama cikin ta don su kawo musu dauki su dauka kada su manta wannan kasar duka ta mu ci gaba daya kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan dokan mu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗaya sun waje sun kamar yadda kaji wanda yayi magana dazu yayi magana cewa sun gudu haka dai sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploying naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi kamar abu
wato abinda muke faɗa Umar ba za a ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da ma'ana an kawar da su da irin wannan maganar
Oke to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi hakuri mu gare mu abinda muka fahimta kamar sun gudu amma tunda kalmar gudu ban bata da dadi to sun bar wujan
ku dakata anan matasa makun gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sago da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
Wassalamu alaikum.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridin ne da jaridar The Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu zai bar birnin tarayyar Najeriya Abuja yau Litinin domin halartar taron kungiyar G20 da za a gudanar a birnin New Delhi da kasar India. Prime Minister kasar India Narendra Modi shine ya gayyaci Bola Ahmed Tinubu domin halartar wannan taro da ake sa ran tattaunawa akan harkar kasuwanci da sauran al'amura na yau da kullun. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin Najeriya ta yi gaida a takardar kiranyo ga jakadunta da ke kasashen duniya daban-daban. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin ministan harkokin wajen Najeriya ambassador Yusuf Tuga na cewa dawo da jakadun na Najeriya ya shafi jakadu na siyasa da kuma wayanda suka kware a harkokin diplomasiya. Duka-duka dai akwai jakadu 83 da za su dawo gida Najeriya, abinda kuma yake nufin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai nada sabbin jakadu kenan a nan gaba. Yanzu haka dai jakadan Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya shine kadai aka baiwa damar ya ci gaba da kasancewa a ofishinsa sakamakon taron kasa da kasa na Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a wannan wata da muke ciki. Sai kuma jaridar PM News da ake bugawa a Najeriya, daya daga cikin manyan labaranta na cewa lalle shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya halarci Jami'ar Chicago dake kasar Amurka. Jaridar dai ta ruwaito wani farfesa a fannin Ingilishi da kuma aikin jarida Profesa Faruk Farogi na cewa shi kansa ya taba gudanar da bincike akan halarta ko rashin halartar Jami'ar Chicago da ake zargin Bola Ahmed Tinubu bai yi ba, kuma tabbacin da ya samu daga wannan jami'a na nuna cewa lalle Bola Ahmed Tinubu ya halarci wannan jami'a da kuma ya kammala a shekarar 1979. Profesa wanda yake zaune a kasar Amurka ya bayyana cewa babu yadda za a yi jami'ar ta bada sakamakon jarabawa ko takardun jami'a na halartar Bola Ahmed Tinubu wannan jami'a bisa dokokin kare sirri da ke kundin tsarin mulkin Amurka da jami'o'i daban-daban na Amurka. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka kungiyar kwarin gwiwa tarayyar Najeriya NLC ta bayyana cewa za ta fara wani yajin aiki na gargadi na kwanaki biyu daga yau Litinin da kuma Talata. Wata sanarwa da kungiyar ta kwarin gwiwa ta fitar ta bayyana cewa dalilin wannan yajin aiki shine domin ta ankarar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu illar da cire tallafin man fetur kewa talakan Najeriya, tare kuma da buƙatar gwamnati ta sake lale dangane da farashin man fetur da yanzu haka ya tashi daga naira 197 da gwamnati ta karba zuwa naira 617 bayan cire tallafin, inji shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa Comrade Joy Ajoro. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kama da labarai a takaicen, a yau Litinin ake sa ran shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a ƙoƙarin da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na sake farfaɗo da yarjejeniyar da za ta amince da fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Nigeria sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga ƙasar Faransa da wato wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakaranta daga ƙasar kamar yadda sojojin da suka yi jiya mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa, Faransa ki fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar abin nan ya mai tun bayan jiya mulki na ranar 26 ga watan Yuli. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na ɗaurin shekaru uku a bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Raisian ya shaida wato mujalla da ake bugawa a kullum ta Hamil Han cewa ƙarƙashin hukuncin Rajin Balgeri da Elnaz Muhammadi za su yi zaman wato kashi ɗaya bisa huɗu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Layon nasu ya ƙara da cewa za su yi sauran wa'adin nasu na shekaru biyar ƙarƙashin tsarin je gyara halinka, inda tsakani za a buƙaci su da su ɗauki darasin gyaran hali kuma ba za a bar su fita daga ƙasar ba.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai producer mu Salamu Abu da kuma injiniyan mu Jona, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.